Bà chi mày giống tụi à? Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun so mu kawo muku rukuni na biyu na tattaunawar da muka yi da gwamnonin jihohin Jigawa Umar Namadi da Muhammad Nasir Idris na jihar Kebbi da Muhammad Umar Bago na jihar Niger da kuma mataimakin gwamnan jihar Sokoto Injiniya Idris Muhammad Kofar. Gwamna Bago, ‘yan dindiga suna yawan kisan sojoji a jihar Niger, haka kuma suna ci gaba da wato cin karansu babu babbaka a yankuna da dama. Shin akwai wani abu da ake yi watakila don ganin cewa an ‘yantar da wannan yanki da ke fama da matsalar rashin tsaro?
To, assalamu alaikum. Jihar Niger ita ne ƙasa ta fiko da jihar girman fili da ƙasa da daji a Najeriya, kuma jihar Niger tana da boda da Zamfara da Kebbi da Kaduna ta bangaren arewa. Saboda haka waɗannan 'yan ta'adda din sun taho daga can wuraren Niger suke zuwa. Dalilan abu guda biyu: na farko, Fulani masu kiwo a kashi 10 kashi 5 duk a Niger suke a Nigeria. Barayin shanu sukan zo su kai musu hari don su karɓi shanayensu. Bayan haka muna da dajika da yawa wanda ba taɓa noma su ba, da yawa sosai, kuma an koro su suka zo su ɓoye cikin gajeji. To, sojojin Najeriya suna ƙoƙari sosai ta wannan ɓangaren, to akan samu nasara sosai. Amma su ma waɗannan 'yan ta'addan suna da hannu da 'yan Boko Haram da ISWA suna cikin wannan dajin. Sukan samu nasara wani lokaci akan sojojinmu na Najeriya da jami'ar tsaro, amma alal haƙiƙa an yi nasara sosai a cikin dajukan namu.
Wasu na ganin ma akwai yankunan da har yanzu kamar sun ɗan fi ƙarfin gwamnati, kamar ba gwamnati suke da cikakken iko akan su.
A'a, babu wannan a Niger. Mu yanzu gwamnati dajin nan duka baki da nome shi muke yi. Saboda haka idan mun noma dajin mu ga yanda za su a ɓoye. Saboda haka gwamnatin jihar Niger ta nema hannun 'yan kasuwa da mutane maza da mata, an sa hannu muna noma daji saboda mu samu mu neman mutanenmu inganci, kuma mu samu mutanenmu abin yi. Saboda haka a arewa ga baki ɗaya muna ganin cewa idan wannan hubbasa da muke yi na maganar noma idan ya ɗaure, insha Allah wannan masifan ma da ake ciki ga baki ɗaya za su samu waraka a cikin maganar.
Na'am, to bari mu je ga bakinmu da kuka shigo don ba ku dama na gabatar da tambayoyi ga manyan bakinmu. Sai ka gabatar da kanka tukunna.
Assalamu alaikum. Sunana Tijjani Muqaddas, kuma ni dan gwagwarmaya ne a bangaren ilimi a Najeriya, sannan ni ne yake wakiltar Najeriya a shirin Humphrey Fellowship na wannan shekara a nan Amurka. Tambaya ta ga gwamnati na Jigawa. Mai girma gwamna ya yi bayanin yadda aka ware kuɗi sama da kaso 30 a ɓangaren ilimi. Wannan ba ƙaramin abu ba ne, kuma abin a jinjina gwamna ne. Bayan haka, ‘ya’yana guda uku din mata ne, ke sa yake da sha’awa a kan ilimin ‘yan mata. To, ban san me mai girma gwamna yake shiri a kan ilimin ‘yan mata a Jigawa State ba. Sabida idan ka duba Jigawa kamar kowace jiha a arewacin Najeriya, za ka ga yara 'yan mata suna ta tallace-tallace lokacin da ya kamata su kasance suna makaranta. Wannan kuma babbar matsala ce ga tsaron mu a Najeriya. Sannan sai tambaya ta biyu ga mai girma gwamna na Kebbi, kamar yadda ya faɗa da yadda da wannan kididdiga ba ta yaran da ba sa zuwa makaranta. Ko ma yaya ne, lallai akwai yara da ba sa zuwa makaranta a jihar Kebbi, ba ma Kebbi ba, duka arewacin Najeriya. Kuma wannan kalubale ne sosai a ɓangaren ilimi a Najeriya. Sannan ya yi bayani akan yadda almajiri education da sauransu. To, ga shiri da ya zo da shi na almajiri, ta yaya wannan shirin zai sha bamban da shiri na baya, domin an zo da shiri da yawa irin su lokacin mulkin Jonathan da su shiri na UNESCO da na UNICEF akan an kawo ƙarshen wannan matsala. To, ta yaya shirin ka zai sha bamban da waɗancan shiri na baya wanda ya gabata?
To muna godiya kwarai da gaske. Bari mu fara da gwamnatin Jigawa domin jin amsar da tambayar da aka yi masa.
To alhamdulillah mu a Jigawa ilimin mata ana bashi wata daraja ta musamman domin ilimin mata a kyauta ake tun daga primary har university. Duk yarinya da take Jigawa in za ta je makaranta tun daga primary school har university kyauta ne gwamnati ke biya mata. So kaga wannan wani mataki ne da aka dauka domin inganta harkar ilimin mata. Domin mu kara sanin cewa wannan kwanan nan mun tura yara kusan 160 muka da suke Sudan muka dawo da su muka kai su Cyprus waɗansu muka kai su India. To daga cikin su wannan yaran kusan 160 kusan yara 100 daga cikin su mata ne. Babu wani yaron da outside da zaka gani mace duk da take tallan nan. Akwai abubuwan da muka sa wanda yake akwai a lot of incentives da aka introduce a system din akwai wani issue da muka yi na dan modi student care wani sabon shiri ne wanda yake yana bin yara da suke outside school meye dalili idan ba su da uniform ne gwamnati za ta dinka musu uniform ta ba su su je makaranta sannan kuma ka san cewa ko school shirin ciyar da abinci da aka yi na gwamnatin tarayya wanda yake za a dawo da shi Jigawa ce kadai a jihar Najeriya bayan gwamnati ta yi aji 1 2 3 Jigawa ta yi 4-5-6 su duka waɗansu abubuwa ne da aka yi a jihar Jigawa domin a tabbatar cewa an inganta harkokin ilimi kuma an rage yara da suke gudu daga cikin makaranta.
To madam labarin mu je ga wanda mai tambayar mu na gaba za mu aje tambayar har sai mun kai ga gwamnatin jihar Kebbi watakila ina lokaci sai ya haɗe biyu ko kuma ya gane su duka.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana na Sa'i Khalil. Ina tambaya ta ga gwamnatin Sokoto shine especially a harkar tsaro na san cewa muna da matsala tsakanin bodan mu ta Niger da Sokoto kuma ana samun ƴan harin bindiga suna haurowa suna zuwa suna yin wayansu wato laifuffuka a cikin abin nan din musu koma so menene mai girma mataimakin gwamnati suke yi a gwamnatin su domin cewa an dakatar da wannan matsalar an yi kuma da abin da ya kama ya dace a yi domin abin nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum salam. To alhamdulillah kamar da ka tambaya aka magana na issue na border security muna da program wanda muke yi tsakanin mu da mu da UNDP. Akwai abin da muke yanzu haka suna aiki a Ilila local government wanda daga nan Ilila local government ya shafi wannan border ta mu ta gudu a Ilila Gada har zuwa Sabon Benue. Dama waɗannan su ne major local government border area wanda muke da su. Kuma abin da ke faruwa a tsakanin mu da Niger alhakikanin gaskiya ba daga Niger ake kawo mana hari ba na yan ta'adda amma dai ana hitowa daga makamai ta Niger because duk sanda wani za su iya shigowa da wasu makamai kuma duk makamin da ake kama a Sokoto za ka ga an horo da su ne daga Niger ba an dauko su bane an taho da su za a tayar da su can za ka ga daga Niger ne aka dauko makamin a shigo da su tunda Sokoto zaman ta border ya zama nan sun samu access da suke shigowa kuma yan ta'adda da wannan wuri akasarin duk yan ta'adda da ke mana barna tsakanin mu da mu da Niger din za ka fahimci suna cikin dajin mu ne na Sokoto tsakanin mu da Zamfara da Katsina majority wanda ke wannan ta'addancin nan ne suke kuma abubuwan da gwamnatin jiha take yi daga ciki zuwa wannan gwamnati ta mu kaga dai ta sai motoci na taimaka ma jami'an tsaro wanda mun raba su ko ina an ba kowane division sannan an da an ba Air Force an ba Army an ba Civil Defense an ba DSS ma duk cikin gwamnati gwamnati ke yi mun zo mun dauki yaran mu da ke tare da mu dan su taimaka wajen ba da information da kuma ya kauna ta'addanci su ma mai girma gwamnati ai train da fare da mutum 2000 waɗanda su ma an sai musu kayayyakin aiki mashinoni na hawa su wannan aiki da kuma motoci so duk yana cikin wannan dai aiki da ake dan a samu sauki da yanayin wannan tsaro saboda duk abubuwan da muke tattaunawa a kodayen shi muna faɗa mutane sai an samu tsaron nan ne sannan duk saura su bai waya to yana cikin abu gaba na gaba gwamnatin jihar Sokoto.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga abokan aiki Haruna Shehu Maraban Jos da Grace Oyenebi da ma dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar wannan tattaunawa sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na shi muku sallama daga Washington DC.